kaga kenan baka kwatanta azabul lahira da azabul duniya sai ta Allah ce wala azabul akhirati amene wala azabul akhirati wala ashaddu wajar Allah na ce wala azabul akhirati akhza wajar kuma ce wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamu duraka baka kwatanta azabul lahira da ta duniya sannan kuma wa abqa idan ta dawama azaba tana karuwa gurgurdan lokacin da aka dauka wanda aka masa azaba ta awa daya bai daidai da wanda aka yi masa azaba ta yini guda wanda aka yi masa azaba ta kwana biya wanda aka masa ta kwana daya dandanawa wanda ya dandana ta safiya ko wanda ya dandana ta kwanaki haka nan abubuwa suke gudana to kaga ce nan azabar lahira idan ce abu saboda ita ba ta karewa ita ko tana duniya tana karewa kuda kaga ashe ita ce kamata a ji tsoranta ba wannan azaba ta lahira ba ta duniya ba Allah ya mana tsari daga azabar duniya da ta lahira falam yahdi lahum shin bai bayyana gare su ba bayani bai zo musu ba kam ahlakna qablahum nawa muka halakar gabanin su min alquruni na daga karnai wana jama'u al'umma al'umma yamshuna fi masakini wadanda wadannan suna tafiya a cikin matsugunan wadancan ana matsugunan wadancan yana kan hanyar ta tafiya idan za su tafi tauci suna wucewa da kan gidajen samudawa ga inda samudawa suka zauna kuma sun san abin da ya auku ga samudawa Allah ya halakar da su akan sabon Allah suna sani haka nan suna wucewa ta alƙaryar mutanen annabi Lulu sun sani wannan abu ne sananne shahararre cewa daidai wuri kaza nan ne wurin mutanen annabi Lulu su ne waɗanda Allah ya kifa suna sani me ya jawo musu ƙarya manzanni ina lafiya to sun bai bayyana gare su ba da yawa daga cikin alƙarnu da muka halakar alhalin su waɗannan yamsuna fi masakinihim suna tafiya a matsugunan waɗancan suna zuwa su wuce matsugunan su ga inda aka halakar da waɗannan amma kuma hakan bai sa su yi tunani su gano cewa me yasa aka halakar da su kare ta manzo sannan kuma gashi kuna kare ta naku manzo kaga kina ce kun dauki matakin da suka dauka kenan akwai yuwar irin hukuma da ta afka musu ta afka mu shine falam yahdi lahum kam ahlakna qablahum min alqurun yusuna fi masakinihim inna fi zalika la ayatin lalle cikin haka akwai ayoyi akwai abin la'akari la'akari ga wadancan mutane laifin da suka yi halakar da su to bari ni in daukan ma kaina darasi in yi wa kaina kiyamar laili kada in jiyan fada irin wancan laifin da suka aikata da gudun kada abin da ya shafe su ya shafe ta gwamna shi ne aikin hankali shi sa Allah ya ce akwai aya cikin haka amma gawa li'ulin nuha ga ma'abota hankula su ne annuha jam'u nuhiya nuhiya shi ne hankali an kira hankali nuhiya daga kalmar da aka ɗauko ta daga naha naha yanha kaga naha ya hana inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar kaga yanha yana hadi to shi ma kokolwa sai Allah ya sa mata suna da kalma da aka dauko daga naha mai hani saboda yana hana ka daga abubuwan da basu dace ba yana hana ka ga wasu abubuwa wanda ba daidai ba saboda shi yana tunani yana rarrabewa yana bambance daidai da wanda ba daidai ba to sai ka kira shi annuhiya to da ka ga ma'abota hankula za su tsare masu hankulan su idan sun yi amfani da hankulan to za su nuna masu lalle ga abin da ya kamata lalle ba daidai ba ne a ce ga mutanen nan kuna wucewa ta gidajensu kun san abin da suka aikata kun san abin da aka yi musu sanadiyar abin da suka aikata kuma ko ku zo ku dauki tafarkin aikata irin abin da suke aikatawa har ya da musu wannan azaba kaga wannan ba aiki ba ne na hankali hankali aikinsa ka gano ga inda illa take ka kauce wala Allah ga tunani wala Allah ga abin da ya faru kaga abu ya faru karara zahiri ga abu kaza an yi an samu kuskure to kai ba za ka yadda in kana da hankali to ba za ka sake taka wannan gurin ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ce la yuldagul mu'minu fi juhrin marratayn ba a harbin mumini a rami sau biyu saboda hankali ka fada ba ka samu matsala kaga ba za ka zo ka sake fadawa ka dai ba kayan kasuwanci daga nan ka tafi da su Lagos sai ka samu an ce ai kayan sun fadi yanzu a rahasi ka je ka tabka asara kaga ba za ka sake dawowa ka sake diban su kuma ka sake koma a nan take ba kaga haka ba ka da hankali in dai ba wani labari ka samu ba cewa al'amari ya sauya yanzu kuma ana neman wannan abin to kaga wani amma haka kawai zahiri ka dau kayan ka tafi Lagos ka je kaga an fadi ka tafka asara sosai sannan ka sake dawowa ka sake hada wasu kudi kuma ka sake diwa ka sake komawa da su Lagos to kaga hankali shi ke sa kai abin da yake daidai to Allah ya ce to wannan cikin wannan al'amari akwai aya amma fa ga masu hankula abin da yake nufi da masu hankula masu amfani da hankula kaga yan adam Allah ya ba su hankali ya rabe su daga dabbobi saboda hankali da ya ba su to amma wasu ba su amfani da hankulan nasu to haka Allah ya ce cikin kaza akwai ayatin liulil nuha ko fa atabiru ya ulil albab ko ya ulil absar duk irin waɗannan ana nufin masu amfani da hankula ba kawai masu hankali ba idan kana hankali kana da hankali ba ka amfani da shi to da kai da mara hankalin da zai ne kisa Allah ce wala kada zara na li jahannama kaseeran min al-jinn wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall kaga suna da hankula suna da zuciya amma ba sa hankalta da zuciya kaga kana cewa wai sai kana da hankali ba a'a kana amfani da hankalin to amfani da hankali shi zai kai maka haka na'am
ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى
Allah ya ce walaula kalimatun sabaqat min rabbika da ba dan kalma da ta gabata daga wurin ubangijinka ba wannan kalma kamar yadda malaman tafsiri suka fassara shine cewa Allah bai azabtar da al'umma sai ya aike musu da manzo kuma kunna mu'azzibina hatta naba'atha rasula wannan kalma ta gabata ga ubangiji shi yasa Allah bai halakar da su ba da haka Allah sai ya ba su sai ya musu jinkiri sako ya aika musu da manzo man sakon manzo ya isa gare su sun ji sun fahimta sannan suka bujire suka karyata manzo to daga bisani sai Allah ya aiwatar musu da azaba yace to laula ajalun musamman laula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman la ya kasance tabbatacce lizam shine abin da zai lazamci mutum bai rabuwa da shi bana da azaban nan ta lazauce su Allah ya aukar musu da ita ba tare da kakkauta ba ba dan kalma da ta gabata gare shi ba sannan kuma wa ajalun musamman da kuma wani ajali sananne ajali sananne shine lokacin da Allah ya tsima ma kowace al'umma cewa ba zai halakar da ita ba sai ta cika wannan lokaci da haka duk irin kangarancin da al'umma za ta yi da duk irin bujirewa da za ta yi ma Allah da duk irin ƙaryatawa da za ta yi wa manzanninsa da duk irin izgilanci da za su wa Allah da ayoyinsa da manzanninsa Allah ta'ala bai gaggauta yi musu ugu ba zai kyale su har sai sun cika wannan ajali akan ajalin Allah ke halakar da su yasa Allah yake cewa menene ma tastakhiru menene la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa yastakhiru ma tasbiqu min ummati babu wata al'umma da take gabatar ajalin da Allah ya ɗebe mata dan in Allah ya ɗebe mata ya ɗiba mata ajali kaza to sai ma ta cika kuma wa ma yasta'khiruna ba sa jinkiri akan ajalin nan da Allah ya tiba musu to da haka wannan shine Allah ya ce wa ajalun musamma da haka wa ajalun musamma maqufun ne ala kalimatun sabaqat min rabbika da haka takdirin magana walaula kalimatun sabaqat min rabbika wa ajalun musamma lakana lizama an gane takdirin yake ko laula kalimatun sabaqat min rabbika wa ajalun musamma da ba dan kalma da ta gabata daga wurin ubangijin gaba da kuma ajali sananne ga kowace al'umma cewa ma tasbiqu min ummatin ajala haw ma yastakhirun Allah ce da ba dan waɗannan abubuwa guda biyu ba lakana lizama da azaban nan ta lazamce suna karyatawa sai Allah ya kawo azaba suna cewa to in da gaske ne a kawo mana azaba sai Allah ya kawo azaba to amma saboda Allah ya ce ma tasbiqum min ummat Allah ya ce laula kalimatun sabaqa min rabbika sannan kuma da ajalun musamman wadannan abubuwa guda biyu suke sa Allah ke musu jinkirin azaba har zuwa lokacin da ya diba musu na Allah ya ce fasbir ala ma yaquluna kai hakuri a bisa abin da suke mana suna faɗa maka maganganu su ce kai mahaukaci ne wa yaquluna innahu la majnun suna ce da kai mawaki ne am yaquluna sha'irun suna ce da kai kahinun boka suna ce da kai ba abin da ba sa faɗa maka Allah ya ce fasbir ala ma yaquluna kai hakuri ga abin da suke faɗa maka wasabbih bihamdi rabbika kai tasbihi tare da godiya ga ubangijinka ka dinga subhanallahi walhamdulillah kai tasbihi tare da godiya ga ubangijinka qabla tulu'i shamsi gabanin fitowar rana wa qabla ghurubiha da kuma gabanin faduwarta wa min ana'il layli hakanan daga cikin sa'o'in dare fasabbih shi ma kai tasbihi cikin lokuta da sa'o'in dare wa atrafan nahari da bangarorin yini shi ma kai tasbihi la'allaka tarza da fatan ka gamsu a wannan kira'a ko ta kira'a kuma la'allaka turza da fatan a gamsar da kai to wannan aya da Allah ya ce wasabbih bihamdi rabbika kai tasbihi tare da godiya ga ubangijinka da yawa kusan dukkan maluma magabata masu fassara sun ce abin da ake nufi da sabbih bihamdi rabbika kai sallah shine tasbihi saboda sallah ta kunshi tasbihi to sai aka ce kai tasbihi an gane ko ana cewa raka'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam raka'atai ne kaga raka'atai ne raka'o'i biyu ba ana nufin ruku'i biyu ba raka'a cikakkiya amma an kira sallah da sunan sashi daga cikin sashin haka nan shi ma tasbihi sashi ne daga cikin sashin sallah domin sallah ba ka raba ta da tasbihi to kaga kenan tasbihi sashi ne daga cikin sashin sallah da aka ce wasabbih kai tasbihi ma'ana kai sallah haka dukkan magabata suka fassara sai suka ce wannan aya ta kunshi lokutan sallah da farko Allah ya ce qabla tulu'i shamsi gabanin fitowar rana duk malamai sun yi tabaki anan ana nufin sallar asuba ita ce ake yin ta qabla tulu'i shamsi an gane ko wa qabla ghurubiha da kuma gabanin faduwar rana wata sallah ce ake kafin rana ta fadi la'asar an gane ko da yawa daga cikin malamai sun ce la'asar wasu kuma sun ce da azhar da la'asar an gane ko da dukkan su ana yi qabla ghurubi shamsi to haka wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il layli haka nan daga cikin sa'o'in dare wasu sun ce sa'o'in dare ana nufi ya gwanci sallar isha'i ita kadai ita ce ake nufi da sa'o'in dare saboda masu wannan kaulin sun shigar da magariba cikin wa'adrafan nahari naga tunda sun shigar da magariba cikin wa'adrafan nahari sai suka ce to sa'atin laili su ne sallar isha'i ta kadai wasu ma suka ce a'a sa'atin laili wata ana'in laili ana nufin sallar magariba da isha domin kowace daga cikin magariba da isha duk ana yin su cikin dare saboda da rana ta fadi an shiga dare haka farkon sallar da ake cikin dare ita ce sallar magariba sallar isha ita ma cikin dare ake yin ta haka ne ko to haka wannan kenan wasu sun ce sallar isha wasu kuma sun ce magariba da isha gaba daya sai Allah ya ce wa atrafan nahari da bangarorin yini cewa da aka yi bangarori kaga atraf jam'u taraf taraf shine bangare to atraf kaga jam'i bangarori a kalla guda uku shine atraf wasu akwai ayat da Allah ya ambaci bangare biyu inda yake cewa aqimis salata darawa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan min al-layl a cikin da yace aqimi salatan dara fayyin nahari kaga bangarori biyin yane shine bangaren jefan farkon sa da kuma jefan karshen sa an gane wannan ko to amma nan da Allah ya ce wa atrafan nahari wannan ce dinda an ce atrafan nahari ana nufin dara fayyin nahari domin yin yana da bangare biyu yana da bangaren sa na farko yana da bangaren sa na karshe bangaren sa na farko shine fitowar al-fajr kaga fitowar al-fajr shine bangaren farko na yini bangaren sa na biyu shine faduwar rana kaga idan rana ta fadi kaga dai bangaren ya to daga kenan sai suka ce darafain nahari sune asba da magarba to wasu kace adraf shi ma ana nufin darafaini domin wani sai akan ambaci jami'i ana nufin abu guda biyu kamar yadda Allah ke ga matan manzo sallallahu alaihi wasallam yace in ta tuba ila Allah faqad saghat qulubukuma kaga qulubukuma kaga kuma yana nufin mutum nawa mutum biyu sune mata annabi sallallahu alaihi wasallam biyu malama fasara sun ce Hafsa da Aisha kaga qulubukuma su biyu kaga mata biyu suna da zuciya nawa biyu kowane mutum guda na da zuciya nawa zuciya daya sai Allah ya ce sagat qulub kaga qulub qulub shi jami'i ne kalbin guda daya kalbani guda biyu idan suna da yawa sun kai uku abin da ya saba sannan ake cewa qulub kaga su biyu kalbani ya kamata su samu ko qulub kalbani saboda su biyu ko kira da zuciya daya amma sai Allah ya ce qulub saboda mai saboda a larabci ana yin jam'i irin haka bi ma'ana abu guda biyu kaga an ce qulub kuma ana nufin zukatan gugugo biyu an gane ko suka ce to kenan idan haka ne kaga nan shi ma sai ya zama irin wancan da Allah ya ce atrafan nahari yana nufin darafain nahari wasu kuma suka ce a'a atrafan nahari yana nan a yanda yake na atrafan nahari domin yini ba wai kawai bangare biyu ne da shi ba yini tun farkon farawa ya kaskashi biyu akwai bangaren farko akwai bangare da biyu musamman saboda yini yana zamantowa ne da gudanar rana tafiyar rana shine yini sannan rana tana da bangare biyu tana da bangaren tafiya har ta zo tsakiya kaga wannan bangare daya lokacin da take tafiyar nan tana tafiya har ta zo tsakiya kaga inuwarta tana yamma da ta gota ta yamma sai inuwarta ta dawo gabas kaga sai tana da bangare biyu suka ce to kaga kenan yini yana da bangare biyu kuma kowane bangaren sa daga cikin bangare biyu yana da bangarorin sa guda biyu kaga yana da bangaren sa na farko shine bangaren farkon yini daga fitowar rana zuwa daidai lokacin da za ta tsaya a zawali lokacin da za ta yi zawali kaga bangare na daya bangare na biyu daga lokacin da ta yi zawali zuwa faduwar ta suka ce to kaga kenan bangaren rana na farko fitowar ta bangaren ta na biyu zawali an gane ko bangaren ta na uku farkon farawan zawali saboda zawali ya cimma abu guda biyu zawali shine karshen bangaren farko kuma shine farkon bangare na biyu an gane da zawali yake ko shine karshen bangaren farko kuma shine farkon bangare na biyu sannan karshen bangare na uku shine salatul maghrib to haka da aka ce wa tsarafan nahari sai suka ce ana nufin sallar azhar da sallar magarba shine atrafan nahari saboda sallar azhar ita kadai ta ci bangarori biyu ta ci bangaren karshen bangaren farko shine karshen zawali farkon zawali kaga karshen bangaren farko ya kare shine daidai lokacin azhar haka nan bangare da bai na farawa da zawali kuma shine farkon lokacin azhar to haka kenan ita azhar ta ci bangarori biyu ita kuma magarba ta ci bangare na daya shine karshen faduwar rana daya bangaren shine na al-fajr wanda shi riga an ambaci sallar inda Allah ya ce wa qimi salata bayna qabla asr wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shams to kaga wannan shine sallar asuba to haka dai wasu kace kenan wa mina wa atrafan nahari ana nufin sallar azhar da sallar magarba sune azrafan nahari azhar karshen bangaren farko kuma farkon bangare na biyu magarba kuma karshen bangare na biyu to waɗannan sune azrafan nahari da haka masu fadin wannan shine kaulan da Ibnu Jarir at-Tabari ya rajja shine ma kaulan da Imam al-Qurtubi ya rajja cewa wasabbi bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi sallal asba wa qabla ghurubiha sallal asr ita kadai wa minana illaili sallar isha wasu lokuta cikin dare wa atrafan nahari da bangarori bayan yini shine sallar azhar da kuma sallar magharib an gane ko yace to da wannan wadannan ayoyi suka gangame lokutan sallah gaba daya wannan ya nuna maka larurar cewa sallah ba a iya yi sai da bayani na manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mu sai da sallah kaga Allah bai ga mana takamaimai ga lokacin sallah ba sai da me sai da bayanin manzo sallallahu alaihi wasallam duk ayoyin da ke bayanin lokutan sallah kaga irin wadannan ayoyi ne kaga su kansu ba ka fahimtar su sai da bayanai na magabata kaga yanzu bayanai na magabata ne wasu kace a tarafin nahari ana nufin kaza gurobe sha wannan ana nufin dulu'i shamsi ana nufin kaza kaga duk wannan ga bayanai na magabata muka samu da baga ba dan bayanai na magabata ba kaga duk wadannan ba za mu sami cewa to kaga wadannan kenan haka nan manzo sallallahu alaihi wasallam yake mana bayani cikin dukkan al'amura na sallah haka nan al'amura na zakka Allah ya ce mu ba da zakka wani irin dukiya za mu fitar mu da zakka menene adadin gurgurdan abin da za a fitar a matsayin zakka idan an fitar suwa za a ba ba duk waɗannan bayanai mun samu daga gurin manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mu yi aikin hajji yaya ake aikin hajji me ake fara me ake aikatawa duk bayanan a gurin manzo sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun to wannan ne zaka gano batan waɗanda suke cewa a'a su kawai da Qur'ani za su dogara su ba ruwan su da hadisi ba ruwan su da kaza har ma suna cewa qala qatu wai qatu ne ya fada kaduha wai fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai shine qala qatu dan haka iyakar sa alqur'ani abinda Allah yace inta kuma bai yi waka bai mutu abinda Allah yace sai da bayani na manzon sallallahu alaihi wasallam annabi shike ce mana ga yanda zamu yi sallah annabi shike ga ya mana adadin rakawa inda zamu yi in ba da hadisi ba mabu inda alqur'ani Allah yace sallolin da yake cewa yake ce mana mu yi da fadin sa aqimus sala yana nufin salloli guda biyar kuma su ne azhar la'asar magharba isha al-fajr azhar raka'a kaza la'asar raka'a kaza magharba raka'a kaza duk wannan ba inda zamu samu sai hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ko haka nan dukkan al'amura na addini bai yiwuwa ka ce ka dogara ga alqur'ani shi kadai ba tare da ka koma ga hadisin manzo ba kuma Allah ya gaya mana ya saukar da alqur'ani haka kuma ya jingina fahimtar sa da bayanin sa ga manzo sallallahu alaihi wasallam guda ka kenan kaga bai wa kai misal Qur'ani dole sai da sunnonin manzo sallallahu alaihi wasallam na'am sai Allah ya ce wa tarafan nahari la'allaka tarza da fatan ka gamsu idan ga haka Allah zai baka sakamako wanda zaka gamsu da shi ko ko da fatan a gamsar da kai da irin kyawun sakamako da Allah zai baka na'am
wala tamuddun 'alayka ila
Allah ya ce wala tamuddan ainaka kada ka miƙa idanuwanka ila ma mata'na bihi azwajan minhum zuwa ga abinda muka ji yadda shi dadi ga nau'i daga cikin su wannan shine ma'anar azwajan kaga azwajan jam'u zawjin zawjin yana zuwa da ma'anar mace an gane ko kamar da Allah ke cewa allazi yace wa khalaqa minha zawjaha ga annabi Adam yace halitta mata matarsa kaga mata zauji ce haka nan kullun Adam uskun anta wa zawjuka aljanna haka nan zauji na zuwa da ma'anar sinfi nau'i na abu shi ake kira sinfi Allah ya ukhsuru allazina zalamu wa azwajuhum ku tara waɗanda suka yi zalunci da irin nau'uka irin su ba na nufin da mata yin su ba domin wani azzalimin matarsa ba zaliba ba ce kamar yadda Allah ya ce wa daraballahu masalan lillazina amanu imra'ata fir'auna إذا قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين كذا فرعون رجع شيء أزال وين أما شاء الله تأخسر الذين ظلموا وأزواجهم أشبه ما تنسبا لا أشياء أنا أعرف أخسر الذين ظلموا وأزواجهم أتاركون الظالمين تعرض ما تنسى هذا كان الناس يتعرف فرعون تعرض ما تنسى كما ما تنسى تفريج kaga kenan ashe ba mata ake nufi a usrul ladina zalamu azwajahum ba ana nufin sunfi sunfi irin nasu ku tara azzalimai da sunfi sunfi nau'i nau'i na mutane ire-iren su ku tara su tawaga guda to wannan shine ma'anar azwa to irin wannan akai amfani da shi anan haka dukkan malaman tafsiri suka fassara cewa la tamuddanna ainaka ila ma mata'na bihi azwajan minhum ma'ana sunfi sunfi daga gare su ire-iren mutanen da muka ba mu dukiya muka jiyar dadi to kada idanuwanka su dinga kaiwa ga irin abin da Allah ya ba su kada hakan ya rude ka sarka da mu ba komai bane kamar Allah faɗa mana surah Ali Imran yace la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil biladi mata'un qalilun thumma ma'awahum jahannam wa bi'sal mihad kada tujjuyawan kafirai a cikin gari da iko da mulki da dukiya da kwarjini da jin dadi kada ya yaudare ka saboda mai Allah ya mata'un qalilun ne jin dadi ne kankani bai taka tsaya kariya ba thumma ma'awahum jahannam sannan makomarsu daga wutar jahannama da yawa daga cikin malaman tafsiri suna cewa wannan ayat ta sauka ne a sababan bashi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura a karbo masa na abinci ya yi wani bako sai aika mu wani mai yahudi ya bashi aran kwano kaza na abinci zuwa lokaci kaza zai bayar masa da abinci sai ce a shi ba zai bayar ba sai da jingina galibi kana neman jingina ne ga wanda baka gamsu zai da maka da abinka ba galibi kana ga watakila amma bai da maka da abinka ba to kana da madogara to da ga annabi sallallahu alaihi wasallam haka sai annabi ya fusata yace da shi wallahi ni amintacce ne a sama kuma amintacce ne a ƙasa yace ku kai masa abu kaza to shine Allah ya saukar masa da wannan ayi cewa kada abinda Allah ya ji yadda shi dadi ga wasu nau'i nau'i na waɗancan mutane ya burge ka shine kada ka miƙa idanuwanka zuwa gare shi zaharatul hayatid dunya wannan duk kawa ce na rayuwar duniya ba komai bane linaftinahum fi mun ba su shine domin mu musu jarabawa mu musu ibtila'i mu fitine su da wannan dukiya ta kai su zuwa ga rudu da jin kai har ya kai su ga halaka sai ce wa rizqu rabbika khairun wa abqa azzikin ubangijinka shine mafi alkhair azzikin da ubangijinka ya maka tanadi da shi a gidan aljanna ya fi wannan alkhairi ya fi wannan dadi ya fi wannan kima ya fi wannan daraja ya fi wannan nutsuwa ya fi wannan kwanciyar hankali ya fi wannan yawa ya fi wannan komai sannan kuma wa abqa shine mafi dawama domin wannan yana karewa duk yanda ka tara sai ya kare duk yanda ka tara sai ka rabu da shi to amma shi wancan abqa shi yana nan ya dawame bai karewa kuma kai baka karewa kaga ko da shi bai kare ba idan kai zaka kare ka bashi kaga duka baka ci moriyarsa ba Allah sai shi ba zai kare ya barka ba baka da shi kai ma ba zaka kare ya zama ga abin ba mai shi ba to da kaga wannan shine khairun wa abqa to da haka duk wanda Allah ta'ala ya bai wa imani da duk wanda Allah ya bai ma addini duk wanda Allah ya bai ma ruko da addini ya san ubangijinsa yana bauta ma ubangijinsa yana bin dokokin ubangijinsa yana kiyayewa to wannan shine mafi alkhairi a gare shi ko da Allah bai bashi komai ba kuma wannan alkhairin da ke tattare gare shi ya fi wanda Allah ya bashi duniya in bai da wannan imani duk abin da Allah ya ba mutum a duniya in dai bai da imanin nan to aikin banza ne wata rana sayyidina Umar radiyallahu anhu ya isko manzo sallallahu alaihi wasallam yana kwance akan tabarma irin tabarma take su sai ga duka tabarman nan tawa manzo sallallahu alaihi wasallam shata yana kwance akan tabarma ga shatan tabarma duk ya fito a wuyan manzo sallallahu alaihi wasallam ya dubi manzo sai fashe da kuka sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya farka sai ganshi na kuka yace me sa mai ka Umar kake kuka yace wallahi ya rasulullahi na duba na ga inda sarakunan Rumawa da sarakunan Farisawa suke jujjuyawa cikin ni'ima da mulki da kwarjini da kayan ado amma ga ka kai ne manzon ubangijin talakai a cikin duk halittun Allah kai Allah ya fi so kuma Allah shike da dukiyar nan gaba daya a ce ga ka kana kwance akan tabarma har tabarma ta da maka shata a wuya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sakinatka ummuka ya rabuwa yace baka san cewa Allah ya yi nufin ya ba su rabon su a nan duniya bane su kanar da shi mu kuma Allah ya mana tana da namu a lahira sai a wannan ba komai bane to haka mahalli shahid imani shine kan gaba idan Allah ya baka imani to Allah ya baka baka komai ko da kaga wanda bai da imani yana da kaza yana da kaza duk wannan kare buri ya kada aikin banza ne lokaci kalilan wannan abin zai dare kuma duk shekarun da yana moriyarsa idan aka zo tashi alkiyama sai ya ga kaman yini dai mun gabatar da shekarun mu da gabata Allah ya ce nanu alamin ma yaquluna idh yaqulu amsaluhum tariqatan illa bisum illa yawma daka gaskin dadin da yake dauka yini guda ne amma kai ma duk wahalar da kai zaka dauka yini guda ne kamar da annabi ya ba mu wani hadisin wani alkiyama za a zo da wanda yafi kowa jin dadi a duniya sai a soma shi a wuta somawa dai abin da shi zai tambaye shi ya taba jin dadi ya ce wallahi tunda yake a rayuwarsa bai taba sanin menene dadi ba saboda dalmiyawa daya wannan kuma ya fi kowa wahala a duniya ranar alkiyama a zo da shi a soma shi cikin aljanna somawa dai a tambaye shi ya taba shan wahala ce tunda Allah ya ce bai taba shan wahala ba to da kake nan kaga imanin nan idan Allah ya baka shi ya gama maka komai kada hankalinka ya tashi kada ka samu damuwa kada ka samu yaudaruwa da abin da Allah ya basu duk wannan da tsayyaba ta yin ne Allah yake gabatar musu a nan duniya sai Allah ya ce wa rizqu rabbika khairun wa abqa wa amur ahlaka bis salati
wa amur ahlaka bis salati wa qimha aliya
Allah ya ce wa amur ahlaka bis salati kai wa iyalanka umarni da sallah wastabir alaiha kuma ka jure kai hakuri akan yin sallah Allah ya ce wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa alal khashin sai an yi hakuri sai an yi juriya ake iya kiyaye sallah to da haka Allah ya ce wastabir alaiha ka kiyaye kai hakuri akan sallah kuma ka umar kai wa iyalanka umarni akan ta la nas'aluka rizqan ba ma tambayarka arziki ba ma cewa ta baka kawo mana kudi kaza ko ta baka kawo mana mun baka lafiya mun baka karfi mun baka abinci mun baka hikima to ta baka aiki mu kuma abinda muke so ka tara mana dukiya kaza Allah bai da bukata yace nahnu narzuquka mu ke azzara da arzikin da kake bukata Allah ke baka kuma Allah bai da bukata komai zuwa gare ka kawai abin da Allah ya maka umarni da shi ka aikata yi kaza kai bari na bari wannan shine kawai abin da Allah ke so gare ka idan kai haka to sai ka samu daukaka da matsayi a gurin Allah to amma Allah bai halice mu don mu tara masa wata dukiya ba ko don mu kara masa karfi ko don ya kara karfafa da mu ko don mu toshe masa wata kafa duk abin da muke toshe ma Allah sai la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa aqiba shine karshen al'amari karshe mai kyau yana ga masu tsoron Allah kuma da yake cewa wal aqibatu littaqin aqiba mai kyau tana ga masu tsoron Allah daga duk yanda abu ya kai ya kawo duk inda babar maya ta kai ta kawo da duk inda ibtila'i ya kai ya kawo da duk inda kafirci ya kai karfin sa ya kai Allah ya ce to karshen al'amari mai kyau yana ga masu tsoron Allah to kaga wannan yana tsaro da mutum hankali kana ga duk abin da ya gudana duk irin ibtila'i da za a shiga da menene karshe dai daukaka da nasara da kyakkyawan karshe yana ga masu tsoron Allah na
wa qala laula ya'tina bina
قالوا لولا ياتينا بايه من ربي suka ce ina ma da yazo mana da aya daga wurin ubangijinsa abin da suke nufi da aya shine irin ayar annabi Musa da aka bashi sanda da irin ayar annabi Isa da yake shafa makaho da kuturu ya warke da kuma rayar da matattu da irin ayar annabi Salihu wanda Allah ya bashi wata taguwa to irin wannan aya take ne amma aya kan Allah ya bashi aya saboda Allah ya bashi Qur'ani Allah yana cewa qalu lawla unzila alayhi ayatun min rabbihi qul innama alayatu indallahi wa innama ana nadhirun mubin awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhi shin bai ishe su ba mun saukar maka da littafi ana karanta musu ai babu aya kaman wannan da ba ana jin a darasin da ya gabata muku bayani cewa aya bangare biyu ne akwai aya hissiya zahiri akwai kuma aya ma'anawiya ta hankali to ita ce irin ayar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam duk da cewa shi ma Allah ya bashi ayo hissiya da yawa bila adadi to da yawa annabi sallallahu alaihi wa sallam za a yi rashin ruwa sai ya zo ya yi addu'a ya toba cikin ruwan nan sai ruwan nan ya yi waita to da yawa za a ce ba abinci ya ce to ku kawo duk abin da kuke da shi a dan kawo dan tsirarin abu a tara annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sa ya yi bismillah ya ci abin nan sai ya ce kowa ya zo ya ci haka nan za a tare dubbanni a yi ta ci abin nan bai kare ba har a ci a gaji a bashi to ina irin waɗannan na mu'jizozin manzo sallallahu alaihi wasallam ba su da iyaka to amma wasu abin da suke so irin waɗannan ayoyi wani sa'in ma suna cewa lan nu'mina laka hatta tabdura lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-sama'a kama za'amta alaina kisafan aw ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila aw yakuna laka baytun min zukhrufin aw tarqa fi sama kuma walan nu'mina li ruqiyika hatta tunzila alaina kitaban naqra'u kaga duk waɗannan wasu ayoyi ne abu suke nema musamman galibi manufarsa ta Allah to shine Allah ya ce awalam ta'tihim bayyinatu wa fi suhuf al-ula shin sheda shine bayyana shedar abin da ke littattafan farko bai zo musu ba Ibn Kathir ya dawo da bangare na fassara anan Ibn Jarir al-Tabari ya dawo na bangare shi Ibn Kathir ya ce bayyinatu ma fi suhuf al-ula shine shedar abin da ke littattafan da ya gabata menene shedar su shine Qur'ani kaga Qur'ani sheda ne ga littattafan da suka gabata duk abin da yazo cikin littafin da ya gabata idan muka samu tabbacin sa cikin Al-Qur'ani sai mu ce gaskiya ne kaman Allah ya ce wala gar khalaqna samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin littattafan da suka gabata suna cewa Allah ya halitta sama da kasa fi sittati ayyamin kaga wannan ya zama gaskiya saboda me saboda ya samu sheda a gurin mu amma su sai suka ce da Allah ya halarci sammai da kasa cikin sittati ayyamin sai ya gaji sai ya buƙaci hutawa sai ya huta ranar ta bakwai muku alqur'ani Allah ya ce walaqad khalaqna samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub kaga sai suka ce to wancan ƙarya ne saboda alqur'ani shine sheda da alqur'ani ya sheda abin da kuka faɗa to da ya zama gaskiya tunda alqur'ani ya shedi cewa abin da kuka faɗa ƙarya ne to wannan ƙarya ne yace to ashe shedar wancan littafi bai zo muku ba shine alqur'ani shi ko Ibn Jarir al-Tabari cewa yayi ashe bayanan abin da ke littafin da ya gabata bai zo muku ba bayanan da ke ciki shine cewa duk al'ummar da suka nemi a saukar musu da aya da an tura musu aya suna ƙaryatawa to sai azabtarwa da haka da Allah ya tura aya kamar waɗannan da suka nemi annabi ya tura musu aya Allah ya ce da annabi zai tura amma fa ga sharadin aya idan Allah ya turo ayan nan idan ba a yi imani ba ba fa zo jinkiri azabtar da su zai amma in ba a tura musu aya ba za a yi ta tafiya haka suna ƙarya ana ƙaryatawa suna ƙaryatawa ana kyale su ana ƙara musu wata aya da haka wala Allah su yi imani to wannan shine gefen da Ibn Jarir ya tafi ga wannan sai Allah ya ce awalam ta'tihim bayyinatu ma fi suhuf al-ula walau anna ahlaknahum bi'adhabin min qablihi la ace mun kama su da azaba gabanan isar aika musu da sako laqalu da sun ce rabbana laula arsalta ilaina rasulan da sun ce ya ubangiji ina ma da ka aika mana da manzo min qabli wani laula arsalta lana sura fa natabi ayati da mun ba ayoyinka da mun zaman to wanda yake kowa imani ai saboda ba aika mana da manzo bane fa min qabli an nazilla wa nakhza da ka aika mana da manzo gabanin mula anta kuma mu shiga bakin ciki to da mun yi imani Allah ya ce to da kaga da sun faɗi wannan Allah ya ce to saboda haka da Allah ya halakar da su kafin ya aika musu da manzo da sun samu hujja to amma saboda Allah zai so a gafa masa hujja saboda adalcin sa saboda adalcin Allah zai so ku isko su kuna da wata hujja mai ma'ana a kansa yasa ya bari ya tura muku manzo duk ta annutun da kuke yi duk abin da kuke yi ya dai tura manzo kuma ya kafa hujja akan ku ga ba ku da hujja akan Allah rusulun mubashirin wa munzirin li Allah yakuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusul sai Allah ya ce kul kullu mutarabbisun kace dukkan mu masu sauraro ne dan manzo ba ido dan muna nan tafi mu je zuwa magane fasa ta'lamuna za ku sani man fatarabbasu kuma ku saurara muna sauraro kuma kuna sauraro muna tafiya kuna tafiya mun ce akwai kiyama kun ce ba kiyama mun ce Allah zai hisabi kun ce babu wani hisabi mun ce Allah in an mutu zai rayar da mutane gaba ɗaya dan hisabi kun ce ba wanda ya isa rayar da ku kuma an ce akwai azaba ta wuta ga wanda ya kafa da kun ce babu wata wuta ƙarya ce sai akwai aljanna ga waɗanda suka imani kun ce ƙarya ne to mu je zuwa shine kul kullum mutarabbisun dukkan mu muna sauraro muna jira mu ga me zai gudana fasa ta'lamuna Allah ya ce lalle da sani za ku sani man ashabu siratis sawi za ku san suwaye ke kan tafarki madaidaici wa man ihtada kuma suwaye suke shirye yau mu da muka yarda da Allah ko ku da ku kareta mushi mu da muka yarda da kiyama ko ku da ku kareta mu da muka yarda da aljanna da wuta da kuma za a tada matattu ko ku da kuka kareta to za ku sani amma kuma sanin a lokacin da sanin ba zai tsinana ku komai ba to da haka yanzu ne lokacin da in kun sani kun yi amfani da sanin zai tsinana muku wani abu to wannan shine karshen wannan sura ta Daha muna godiya ga Allah da ya nuna mana karshen fassarar wannan sura ta Daha muna roƙon Allah ta'ala kamar yadda ya sauka mana wannan sura ya sauka mana surar da take tabbata dukkan sauran surorin har zuwa kammalawa Allah ya mu gobe za mu shiga sabuwar sura ita ce suratul anbiya'i alayhi wassalam alhamdulillahi rabbil alamin
Allah saka malam da alkhairi da mu da muka saurara ramuka Allah wannan yana tambaya dangane da abin da ya shahi wata kwanakin nan goma da shigowa zuwa GB shi akan ramuka Allah ya dace in tare masallaci dungurungum koko ina tafiya kai da kawo
ya dangana ga zuruf ɗinka da yanayinka da kuma sararinka kasan abubuwa duk suna tafiya da sarari wani yana so ibada amma sarari bai ba shi dama to amma itikafi ibada ce mai muhimmanci wanda ma'anar ta shine ya tare a masallaci din gurungun kamar da ya fada to amma kuma da yanayi ba a so ka dinga fita da gurin itikafin ka sai da abin da yake mai muhimmanci kamar larurar abinci larurar ruwan sha ko wanka ko biyan bukata na bayan gida da sauransu duk waɗannan su ne abin da ke iya baka daman ka fita daga gurin itikafin ka amma ba su kodai da kana nan gurin itikafin ka kana sallah kana karatun qur'ani kana tasbihi kana salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam kana addu'a duk wannan dama ce to da haka wannan kenan amma ya dangana da zarafin mutum kafin ka tafi itikafi sai ka ga mai kawai iyalinka tanaji na abin da za su ci iyalinka gare ka suka dogara kai ke kawo musu abinci ka tafi ka je gurin itikafi ba ba bace Allah la bayyana abinci ba ina ba ba gura gurin itikafi to kaga ka bar shi ga tashi hankali na fara kuma Allah sai ya tambaye ka daukar dawainiyar su wajibi ne akan ka shi ko itikafi ba wajibi bane Allah bai azza maka cewa dole sai ka yi itikafi ba to haka in kana da sarari in baka da sarari to sai koko aikin kai bai baka daman ka shiga itikafi amma kana iyawa in ka dawo da gurin aiki ka tafi ka zauna a masallaci kai karatun ka kai addu'o'in ka kai abin da ya tsawaka cikin yini da karshen yini da dare duk wannan wala ba sa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha kuma annabi ya ce namal amalu bin niyyat kana da niyyar inda ka samu sarari kai itikafi amma sarari bai baka dama ba sai kai abin da ya tsawaka gare ka to da ka wanda ya samu sarari babu nauyi ko ya dauki duk matakan magance duk wannan nauyi fala ba sa lai sannan kuma har ila yau kana itikafi kana da ittisali da connection da gida kana jin labarin halin da gida ke ciki don wata matsala na iya faruwa wanda dole tana buƙatar ka bar itikafin ka dawo gida kuma dole ka bar itikafi saboda matsalar gida ta muhimmanci a gare ka kan itikafi tunda wannan wajibi ne to da haka kenan ba a cewa wai in ka tafi itikafi ka kashe waya ba mai buga maka waya ba mai samun ka wannan kuskure ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masallaci na itikafi iyalansa na kawo masa ziyara cikin masallacin su kuma yi hira to raka kenan kaga ashe ba laifi bane ka buga gida kullun da safa ka ji an tashi lafiya akwai matsala ashe maka ba matsala ko ashe akwai matsala kaza kace to ane je guri kaza ya karbo kaza ya karbo kaza a magance matsala ko wani bai da lafiya to aika shi gurin likita wane ko a kai shi asibiti a ji menene matsala an ce sai an sai magani to a karbi kudi gurin wani ai duk waɗannan labarai abubuwa da suke wajibai kana iya gudanar da su amma ka dauki waya ka dinga bige-bige wanda bai da ma'ana ko ka dinga chatting ko a dinga turo maka abubuwa sai ka karanta wannan ka kai karshe ka dauko wannan ka duba ka zauna kai reply ko da zaka ankara duk lokacin ka sun kare a chatting to wannan bai daga cikin aikin itikafi wasu kuma za a je itikafin a taru a yawa sai a dinga yin gungu-gungu waɗannan su koma gungu ai ta hira ai kaza ai kaza ai an ce rana kaza za a yi handing over ai wanda zai yi kaza ai wanda zai yi kaza duk waɗannan matsalolin ba ka da alaka da su duk ka aje handing over gefe ka aje wata harka ta siyasa da menene ka zo ka dukufa ma abin da ya shafi ibada in ya so an ka fito sai ka tambaya ya aka yi handing over ya aka yi kaza sai ka yi ta tambaya to Allah ya sa mu dace Allah ya karbi ibadun mu subhanakallahu wa bihamdika nasala
alhamdulillah an kauka Allah ya ce ga suna ta da yan uwa da addu'a dangane da ɗaya daga cikin wanda ke halarta wannan majalisi namu kowace shekara bana bai da lafiya kuma makwabcin masallaci Alhaji Nasir Alhaji Bafara wato Ciroma yana zuba yanzu haka bai da lafiya don haka yana buƙatar addu'a kuma karɓar Allah addu'a ta musamman ga babanmu wanda yake tafsirin bara shi na ra'ayi amma bana ba shi shine tsohon shugaban ƙasa jamhuriyar ta yau Alhaji Shehu Usman Aliyu Shagari Allah shi gafarta masa Allah kuma sa ya huta Allah shi gafarta masa
Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansu da rahama abinda suka yi na alkhairi Allah ta'ala ya ƙara musu abinda suka yi na kurakurai Allah ya yafe musu Allah ya sa aljanna ci bako musu Allah kuma ya kyautata ta mu nabara amma minna innaka anta samiul alim wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin